Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zango FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 24 ga watan Satumbar shekara ta 2018. Sunana Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabi Imam da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Yanzu dai ga kanin labaran duniya.
Yau Litinin ake sa ran shugaban Amurka zai halarci wani taro da zammar zaburar da kasa da kasa ta hada kai domin yaki da shan miyagun kwayoyi da kuma safarar su. Faransa da Italiya suna da sabanin ra'ayi game da za a kawo sauyi a Libya, mataki da ke iya jawo rauni ga yadda ake yaki da ta'addanci a kasar. Shugaban ƴan tawaye Sudan ta Kudu yayi watsi da gayyatar da shugaban kasar yayi masa yaji Asabar da ya kai ziyara birnin Juba.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban bankin Najeriya ya soke lasisin bankin Sky, kuma nan da nan ya bude wani sabo mai suna Polaris wanda zai fara aiki a yau Litinin 24 ga wata.
Muna tabbatar wa duk wanda yake da kuɗi a nan cewa kuɗinsa suna nan, ba za su yi ciwon kai ba. Ya kamata kawai sabon account za a bashi.
Haka kuma za ku ji yadda ma'aikata mazauna garin Abuja ke fama da matsalar sufuri.
Kin gani kawo mutum ya hau mota, sai kana da karfi, sai kana da 250, sannan kuma gosulo in ka tafi hanya sai kai awa 4 sannan zaka je gidan.
Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar, amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Litinin ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai halarci wani taro da zammar zaburar da kasa da kasa ta hada kai domin yaki da shan miyagun kwayoyi da kuma safarar su. Washe gari Talata, Mr. Trump zai yi jawabi ga babban zaurin Majalisar Dinkin Duniya, sannan a ranar Laraba zai jagoranci zaman kwamitin sulhu na majalisar, inda a halin yanzu Amurka take jagorancin kwamitin na karba-karba. Batun Iran da wasu batutuwa suna daga cikin ajendar, kamar yadda jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi bayani. Jiya Ladi, shugaban na Amurka ya yi zamancin abincin dare da Prime Minister Japan Shinzo Abe a birnin New York. Gabanin ganawar shugaba Trump ya tura sako ta Twitter a zaman matsin lamba ga Japan, yana cewa mun dauki matakai masu yawa na taimakawa Japan, muna bukatar ganin ana saka mana a wannan dangantaka. Hakanan a wannan mako shugaban na Amurka zai gana da shugabannin kasashen Burtaniya da Colombia da Masar, Faransa da kuma Isra'ila. Wani abu na ba safan ba, shugaban na Amurka karshen makon nan bai yi hau shafin Twitter kamar yadda ya saba ba, a daidai lokacin ta gwamnatin sa take fuskantar batutuwa masu yawa da za su yi tasiri kan makomar gwamnatin sa. Faransa da kasar Italiya suna da sabanin ra'ayi game da yadda za a kawo sauyi a Libya. Bayan kawar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi, yanzu takaddamar ta fito a bainar jama'a cikin 'yan watannin baya-bayan, lamari da ya sa masu nazari suke nuna fargabar zaman tankiya tsakanin sassan biyu za ta iya yin zagon ƙasa ga muhimmin aiki na yaƙi da ƙungiyoyin mayakan sa-kai da ke Libya waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar ISIS. Rahotanni daga kasar suna cewa an karye lagun kungiyar a Libya, bayan da aka ta sakiyar ta daga babbar tangarta a Sirte tare da taimakon hare-hare da jiragen yaki da Amurka ta jagoranta, amma yanzu kungiyar ta fara farfadowa. Matsalar tsakanin kasashen biyu kawaye a kungiyar tsaro ta NATO ta samo asali ne kan yadda Faransa ta wuce kan gaba wajen kai hare-haren bama-bama a Libya, wadda sauran manyan kasashen duniya suka bi bayan ta, har ta kai ga hanbare gwamnatin Muammar Gaddafi. hukumomi a kasar ta wato hukumomi a Italia kasar da ta yi wa Libya mulkin mallaka sun hakikance sosai cewa Faransa ta kwace Libya daga hannunta wadda Italia take kallo a zaman cin fuska masana suna gani wannan takaddamar za ta rarraba kauna wa kaunan wakilan kungiyar tarayyar Turai wajen yaki da ta'addanci a Libya Shugaban yan tawaye Sudan ta Kudu Riek Machar yayi watsi da gayyatar da shugaban kasar Salva Kiir ya masa ajiya sabar da kai ziyara Juba babban birnin kasar Machar wanda shine shugaban kungiyar yan tawaye da ake kira SPLM-IO a takaice ya ga kira wani taro a birnin Khartoum cewa yana wato yanayi a Juba bai dace da ziyara daga tawagar yan tawaye ba yace ina tsoro wato yace ina tsaro ina da damuwa kan haka Hakika idan zamu aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya akwai bukatar haka ga mutane da zasu dawo Juba daga yankunan yan tawaye. Hakanan Machar ya ce ya tattauna da shugaba Kiir ta wayar tarho kan sakin fursunoni ciki har da na siyasa. Yace hakan zai bada karfin gwiwa na karfafa yarda tsakanin sassan duka biyu. Shugaba Kiir nasa bangare yace wato bangaren sa ya saki dukkan fursunoni zuwa watan Disamba a halin da ake ci kuma Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce hukumar kula da tsaro cikin ruwa ta Najeriya da ake kira NIMASA a takaice ta ce ma'aikatan jirgin ruwan MV Glarus da yan fashin ruwa ko kuma yan fashi a teku suka kama a Najeriya bakwai daga cikin su yan kasar Philippines ne saura kuma sun fito ne daga kasashen Slovenia, Ukraine, Romania da Croatia da Bosnia jami'an Najeriya suka ce har yanzu ba san inda 12 daga cikin ma'aikatan jirgin suke ba Dan takar shugaban kasa a Maldives da ke Asia Ibrahim Mohamed Soli ya ayyana nasara a zaben kasar da aka bayyana sakamako da sanyin safiyar yau a babban birnin kasar da ake cewa Male ko kuma Mel. Sakamakon ya zo da bazata saboda yan hamayya sun yi fargabar shugaba Abdullahi Yamin zai yi magudin zaben. Shugaba Yamin yana neman wa'adi na biyu wasu shekaru biyar a wannan zabe. Ya riga da ya dauki dukkan matakai na tabbatar da ya samu nasara ta wajen daure abokanan hamayyarsa wasu kuma ya tilasta musu gudun hijira. Ya ayyana dokar ta bace a farkon shekarar nan bayan da yayi watsi da umarnin kotun kolin kasar da ta nemi ya saki fursunonin siyasa. Ibrahim Soli wanda tsohon shugaban masu rinjaye ne a majalisar dokokin kasar ya zama dan takarar jam'iyyar Democrat a kasar ne bayan da shugaba Yamin din ya kakkabe sauran yan takara. Duk da zazzafar adawa ga mulkin kama karya da shugaba Yamin yake yi koda gogaggun yan siyasar kasar basu wato basu da yakinin abin da zai faru a zaben da aka yi jiya Lahadi a kasar to labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Wata mujallar Amurka da New Yorker ta ba da rahoton cewa wata mace daban tana zargin alkali Brett Kavanaugh wanda shugaban Amurka ya zaba domin ya zama alkali a kotun kolin Amurka. Mujallar ta ruwaito jiya Lahadi cewa sanatoci biyu suna binciken zargin da wata mace ta yi kan alkalin cewa ya tsiraita kansa a gabanta lamari da ya tilasta mata taba azzakarinsa lokacin da take ture shi. Matar Deborah Ramirez yar shekaru 53 da haihuwa ta zargin cewa lamarin ya auku ne a shekarar karatun 1983 zuwa 84 a jami'ar Yale lokacin wata liyafa.
Labarin duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata hira ta musamman da yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda Abuja, shugaban hukumar kula da kudaden ajiya na bankunan Najeriya wato NDIC Alhaji Umar Ibrahim, ya ce za a yi bincike akan rugujewar bankin Sky kuma za a hukunta wanda duk aka samu da laifi wajen rusa bankin. Ga yadda hira ta su ta kasance.
Su babban bankin Najeriya su suke ba da lasin na banki. Kuma tare da an ba wa banki lasin mu kuma za mu ba da kaman inshora za mu tabbatar cewa a in bankin ya shiga rigima ko ya nitse kai da ka ajiye kudinka kana tabbacin cewa a gobe in mun tabbatar kana da wannan kudi in an raho bankin kwata-kwata za a iya baka kudi kaman rabin miliyan misali sauran kuma da kudi da kake da shi a hankali za a iya baka to amma bisa ka'ida bisa dokan mu da aka kafa mu mu ne in wannan banki ya shiga wannan hali cewa ba zai rai ba misali anyi ba zai rai ba, to in babban bankin Najeriya suka cire lasin dinsa, to mu muke da hannu a miƙa mana shi, kuma sannan mu muke da izinin mu kafa sabon banki kamar yadda muka kafa Polaris wannan sabon banki. In mun kafa shi kuma alabashi, duk da dai cewa banki ne daban sabo, wancan kuma ya mutu za a binne shi misali, to ba sun suka da wasu kadarori na wancan banki da ya mutu, sai a dauka a tsallaka a ba wancan wannan sabon banki domin a ci gaba da hada-hada, saboda kada kudaden mutane su sulwanta babu gaira ba dalili misali. Yawa,
to ya aka yi ne nan da nan ana kwace lasisi daga hannun hagu hannun dama, kuma ana kafa wata sabuwar banki mai suna Polaris kenan? Dama tuntuni an yi niyan soke wannan bankin ne saboda halayen da ta shiga?
Eh, kamar yadda nace, ai kamar mara lafiya ne, in an kai wani hali babu yanda zaka yi, ai babu yanda zaka yi. An kai wani hali
kafa banki shi ba kanshi sai an samu direktoci da aka tantance su da sauransu, naga an yi wannan cikin sauri ne.
Eh, to ai wannan ba wai zaki ga kamar an yi cikin sauri, amma abu ne wanda yana neman nutsuwa da shiriya, da kashi shiriya abu planning, ba yau kawai aka tashi aka yi ba, ana yi ne abu a hankali, ana abun nan ana tsatsarawa. Soke lasin din banki ba wani abu bane a wajen Central Bank, haka zalika ba da sabon lasin ba wani abu bane, kuma ba wani abu bane ka je ka kafa sabon company yau da sauransu, kuma samun directorci musamman shi wannan tsari da aka yi, su directorci na yanzu na wancan banki da yake dama ba su fi shekara biyu ba a wancan bankin, su ne aka ce to tunda sun yi kokari irin nasu bankin bai farfado ba, to su ci gaba da wannan sabon banki misali.
Su ne dai din aka mai da su Polaris kenan,
su aka mayar saboda dama an zabe su, mutane ne na gari, mutanen kirki sun san abin da suke yi, yawancin su ma daga wasu bankuna aka zabo su domin su tallafa su taimaka wancan banki da yake shure-shure.
To za su tafi da ma'aikatan su ne da suka saba aiki da su?
Eh, duk da ma'aikatan duk da suke aiki a wancan banki suna nan, za a wuce da su saboda su suka san aikin, suka san kastomomi suka san su da sauransu, illa dai za a ba su sabon wato contract ne, za a dauke su ne daban, tunda wannan banki fa sabon banki daban yake da wancan da ya mutu. Yawa, amma kuma duk shi ma cikin bincike a ma'aikatan, duk wanda aka tarar ya wani abu ba daidai ba, ko kuma wannan tafiyar ba za a yi da shi ba, to za a bi matakai da ya kamata a sallame shi.
To wani mataki wannan hukuma ta kake dauka ne wajen ganin an shawo kan irin waɗannan matsaloli da ke faruwa? Domin na san ba Sky Bank kaɗai ba, akwai bankunan da su ma jadinsu ya ruguje, aka sauya musu suna, kamar misali daga Habib Bank zuwa Keystone da kuma wata mainstream da ta. To wani mataki kuke ɗauka wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli?
Kin san yau da gobe sai Allah, harka ce ta banki kamar kowane business, za a faɗi za a tashi, ko ba haka ba? Kokarin da kullun da muke yi shine mu sa su a layi, mu sa musu ido dare da rana, mu ce ku yi kaza ka ku yi kaza, kuma duk wanda daidai gurguru, duk wanda aka same shi a cikin ma'aikata da directorci yayi ba daidai ba, a hukunta shi. Kuma su akan kansu duk su tabbatar ba su suka da za su bayar, sun bayar ga waɗanda kamfanuka da mu, kuma mutanen da suna buƙatar ba su suka nan, kuma suna da matsayin da za su juya ba su suka nan, su dawo da su yanda ya kamata, domin ba kudaden su bane. To in aka yi wannan abubuwa, to za a iya shawo kan wato matsalolin da suke faruwa, wanda zaki ga business ya durkushe ko banki ya durkushe ta kai.
To madalla, sai kuma ma'aikata a birnin tarayya wato Abuja da suke fama da matsalar zirga-zirga, musamman waɗanda ke unguwannin da ke wajen garin na Abuja. Ga Hawa Umar ɗauke da rahoto.
Ana fuskantar matsalar sufuri musamman ma waɗanda ke shigowa cikin gari daga unguwannin da suke bayan gari na birnin tarayya Abuja. Mutane kan shafe sa'o'i suna jiran mota musamman ma a lokutan zuwa aiki da kuma bayan an tashi daga aiki.
Yeah.
Bala Muhammad mazaunin wata unguwa ce dake Dabda Abuja amma a jihar Nasarawa inda akasarin ma'aikata dake aiki a Abuja suke zama.
Kin gani kawo mutun ya hawo mota sai kana da karfi sai kana da 250 sannan kuma gosulo in ka tafi hanya sai kai awa 4 sannan zaka je gidanka in ka tashi daga aiki karfe 5 sai wajen karfe 9 zaka je gida ko 10 sannan kuma gurin tawowa da asusuba in kai sallar asuba ko karfe 5 ka baro maraba ba kai zaka shigo cikin garin Abuja ba sai irin karfe 11 nan karfe 12
har ila yau naji ta bakin Bashir Idris wani ma'aikaci dake fama da kalubalen sufuri inda yake kira ga gwamnati da ta shigo cikin al'amarin don samun mafita.
Babban hanya ne wanda ya da garuruwa da dama su Ado daga Kubau zuwa nan Yanya zuwa Karo Gostop zuwa ga sunan nan Maraba wasu ma'aikatan cikin gari suna tawowa ne daga Maraba daga Nasarawa jihar Nasarawa titin ya zama to cewa ya suke da yawa saboda ana rige-rige wucewa kowa yana son ya je ma'aikata ko masana'anta da wuri kullun idan ka fita ka jira kafin ka samu mota shiga motar ma sai da ture-ture in ka shiga ma an ka hada da mugun driver ya ce maka sai ka shiga da canji in baka da canji kuma babu daman shiga mota musamman da canji muke kwana
canjin wata matsala ce
eh saboda su direbobin babu driver ba zai so kai je ne maka canji ba duba ga cewa motar kadarar sace kuma da ita yake dogaro da kansa kuma haka in ya bar motar yace zai je nemo canji karshen ta in ya fita wani zai iya sace mai mota a cikin sanjojin tunda shi na gari ba ya gane shi ake ba
ko wace irin matsala direbobin safa masu jigila tsakanin Abuja da kauyuka ke fuskanta ita ce tambayar da na yi wa wani direba mai suna Kabiru Dalhatu
samun passenger ba wani abu bane samun dai da muke ne samun yan iska ne saboda passenger in kace zaka yi samu koma passenger ma cikin kashi 100 da wuya ka samu 70 mutanen arziki da yawanci yan wancan sun fi yawa saboda yanzu zaka dauko passenger ma da kalmararaba din ka ba ma ka zo ma AYA ma sai kai awa 2 in kai kuskure ka dauko dan wancan kuma duk mutanen ciki zai kwakwace musu waya kawai ya fice kuma ya dora ya nuna muku bindigogi yana so ya kashe mutane
irin matsalan da ku kuke fuskanta kenan a matsayin ku na masu tuka motoci
har gobe matsalan da muke fuskanta kenan kuma abu ma karuwa yake yi kaman ba jami'an tsaro
akan samu cacirin dona mutane a kusan kowace kankwana dake babban birnin tarayya Abuja musamman a lokutan da aka tashi daga aiki sakamakon kalubalen sufuri da mazauna yankuna ke fuskanta abin ma yakan zama abin tausayi musamman ma a lokacin damina Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Hawwa Umar har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 1:17 na dare yanzu kuma lokaci ne da Sarfi Lahashim kuma zai shigo mai da shirin sa na ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu muna ci gaba da bin diddigin zargin da Bako Ziri Abba Kyari yake yi wa yayansa shugaban ma'aikatar fada shugaban kasar Najeriya Malam Abba Kyari. Cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, muna sauraron korafin Bako Ziri wanda ya fara ba mu labarin yadda batun kwangilar siyo motoci kira Hilux ga fada shugaban Najeriya ta kasance tun farko. Duk da yake dai tun farkon fitowar wannan labari wasu na cewa anya ko Bako Ziri ba ɗan damfara ya gama da su ba suke masa shigar Malam Abba Kyari sai ga cikin labarin da ya bayar tabbas Malam Abba Kyari na zaman tamkar babban yaya gare shi kasancewar mahaifin Bako Ziri ne rene Abba Kyari har ya girma yayi karatu haka zalika kuma mun ji yadda ɗan sanda DSP Tijjani Bulama ya shiga wannan magana yayi kuma ruwa ya tsaki wajen ganin ya taimaka wa wannan bawan Allah ya samu haƙinsa amma daga bisani ya samu kansa a wajen da ake aje in Boko Haram a hukumar DSS tun farko dai cikin abokan Bako Ziri da yayi taranto kudade yayi ta bayarwa domin neman wannan kwangila ne ɗaya daga cikin su ya hada shi da DSP Tijjani Bulama domin ya karbo masa naira sa miliyan 2 da ya bayar rance daga nan ne DSP ya shiga bincike akai kuma za ku je da ta kasance bayan da ya kammala binciken sa sunana Sarfi Lahashin Gumal ku biyo mu cikin shirin
Tijjani yayi binciken shi sai ya kira Abba Kyarin ya ce mishi fa bincike na dukkan ya nuna zargin akan ka ne tabbacin abin saboda haka in kafin nan da zuwa ranar Monday ne sun yi wannan abin. Kafin nan da zuwa Jumma, in baka mayar mishi hakkin shi ba, ni zan sa wannan maganar media ta ji, duniya ta ji komai. To sai nan take Abba Kyarin kuma ya sa mutanen DSS sun zo sun kwashe, sun taro sun zo gidan Tijani Bulama, DSP Tijani Bulama, sai sun zo sun kama shi sun je da shi zuwa DSS headquarter. To daga sun je, dama mun yi alkawarin akan ni da Tijanin shi zai rubuta, akwai lawyer da mun yi magana da shi, zai kai ni zuwa wajen shi, sai mu je mu rubuta petition din, mu zo mu yi submitting a EFCC. To sai daga nan su mutanen DSS sun bada umarni ma Tijanin ya kira ni in zo in yi signing petition din yanda muka yi alkawari da shi. To daga nazo sai shi Tijani ya kira ni, nace ina za mu hadu da kai, yace ka zo Eagle Square ko Secretariat.
To nan tsakiyar Abuja kenan.
Tsakiyar Abuja. To sai na yi so zuwa wajen.
Lokacin da kana ina ne lokacin da aka kira ka?
Ina gida ne, na yi so zuwa wajen. Daga zuwa ne na tashi, na yi so zuwa wajen. To daga nazo mutanen sai sun tambaye ni, suka ce gane daga farko ma motonsu yana buga dabar su, ina nazo na same su. Sai sun kira ni suka ce kai ne bakon, na ce eh ni ne bako wazirin. Sai suka ce to shikenan, mu shiga, ka shiga mu je. Sai na shiga motar nasu, mun je muna hira da su.
Amma tambaya ta shi Tijani Bulama, me yasa ya kira ka? Kuma nan Eagle Square ai ba office ɗinsa ba ne, waje ne kawai don da wajen taro, sai bayan nan inda ake aje motoci kawai idan mutum zai shiga cikin babbar sakatariyar tarayya.
To ka san ni ban san abin da ake cikin ba, ban san ma an kama Tijani Bulama an ja rike shi ba. Saboda haka ni na doka zan zo in same shi, za mu je wajen lawyer a rubuta petition, mu je mu yi submitting a EFCC. To ashe
ka dauka an yi wata mahada ne kawai za ku gamu daga nan sai a wuce EFCC, sai ka je sai ka ga wata mota tana ta sigina kawai a nan wajen Eagle Square.
Sai na yi so wajen, sai an doke ni a motan, mun je. Mutanen da sun doke ni ma duka kanuren yan uwana ne.
Kuna ma yin kanuri din?
Sun tambaye ni suka ce kai ne bako, na ce eh mene alakan ku da Abba Kyari? Na ce to shi yana ne zama ya tokoran kakana ne, shi kuma zama ya yana ne yake. To sai suka ce akwai wani abin da ya shafe ka da shi ne? Na ce eh, to ya bani kungila, a sunan kungila na biya kudi kaza, kuma amma ban samu hakina ba, shi yasa ina so a kwato min hakina. Sai suka ce to me ne halakan ku da DSP Tijani Bulama? Sai na ce DSP Tijani Bulama zama abokina ne.
Kuna wajen lokacin Tijani Bulama?
Baya wajen, muna cikin mota ma muna tadin hakan kafin ma mun je zuwa headquarter, DSS headquarter. Na doka ma Tijani ne ya mutanen su ne, saboda ni ban san rang nashi ba a lokacin ma. To na doka shi ne ya tura su zo su doke ni mu je. To a shi lokacin shi Abba ne baya so wannan sirrin ya fita, shi ya sa ya ja kama Tijanin ya ja rike shi. To sai mun je DSS. Farkon da mun je zuwa DSS din, farkon abin da sun tambaye mu, wannan sirrin ya fita ne yanda Tijani ya yi magana akan zai sa wannan a media. To shi ne farkon abin da sun tambaye ni. Kafin ma su tambaye ni waye ne sunanka, daga ina ne ka taso? To sai farkon abin da sun tambaye ni, wannan maganan ya fita ne
da kaga an nufi, ka san dama can ka san ofishin NDSS ne na Abuja?
Abuja ma sanadiyan wannan contract na abinan da Toyota Hilux wanda Abba Kyarin ya gayyace ni, shine farkon zuwa na Abuja, ban san ko ina ba cikin Abuja.
To ya kai ka gane cewa wajen DSS kuka je?
To lokacin da mun yi so na lura mutanen da uniform nasu da sauran abubuwan, shine ya nuna mun namba DSS headquarter ne. To kuma su Tijanin kuma anti-robbery squad ne. To saboda haka ni na doka ma Tijanin kuma yana DSS headquarter ne. To ashe a lokacin Abba Kyari ya sa a kama Tijani a rike shi, sai ni kuma in zo zuwa wajen a rike ni tare da Tijani. To sai na bayyana musu wannan sirrin bai fita waje ba. Daga ni sai Tijani Bulama sai Bashir Abdullahi, wannan shine kawai wanda ya san sirrin, ba wanda ya san sirrin nan. To suka ce to alhamdulillah, shine farkon abin da suka ce mana. Sai sun doke mu.
Oh, har kalmar katina lalle kalmar alhamdulillah suka yi amfani da ita.
Eh, don ka nure ne ɗan uwana farkon shi yasa. To sai nan ne mun hadu da Lawan Daura, an kai ni obis nashi, sai ya tambaye ni,
Lawan Daura shi tsohon shugaban DSS kenan.
Ya tambaye ni akan abubuwan da ake ciki, sai na bayyana masa duka abu.
Amma a jikin tebur ka tunda ba baka san DSS ba, aka kai an da aka shigar da kai, akai ka gane cewa shine Lawan Daura.
Ai, na san Lawan Daura saboda ana nuna a cikin news da sauran abubuwa, ake nuna shi, ake cewa wannan shine shugaban DSS. To naga foton shi, daga na gan shi na san shine Lawan Daura. To sai nan sun tambaye ni, suke ce me yasa yayanka yana so ya taimake ka, kai kana so ka tona asirin sa. Nake ba tona asirin sa bane, nake ni gashi yanayin da nake ciki, bazan yan kwana cikin gidana ba. Mutane wannan ya dawo da police yau, wancin gobe ya dawo da police, shine abin da nake cikin. Saboda haka ni bana so kongilan ma ya bani hakina, shine abin da nake bukata. Sun fara doke statement namu, sai DSP Tijjani Bulama ya ce ba zai yi a doke babali kawai statement namu haka nan ba.
Wato ka gamu da shi a can dai wajen DSS din shi Tijjani?
Na gamu da shi. Na ce me ya kawo ka zuwa wajen nan din kuma? Sai ya ce mun gashi-gashi, ai ya hanka ni shine ya kawo mu zuwa wajen nan. Saboda na gaya mishi in bai baka hakin nan ba, zan sa wannan magana a media. Shine sanadiyan da ya sa mutane sun kama ni.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da DSP Tijjani Bulama da kansa, inda za mu tabbatar da gaskiyar labarin da Baƙo Wazir Abba Kyari ya bayar. Haka kuma har yanzu muna ƙoƙarin tuntuɓar shugaban ma'aikatar fada shugaban Najeriya Malam Abba Kyari, domin ba shi damar kare kansa bisa wannan zargi da ake masa. Haka zalika za mu tuntuɓi hukumar DSS domin jin abin da za su ce game da wannan batu. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla, kafin mu kammala shirin ga labarai, amma wannan karin a takaice.
Yau Litinin ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai halarci wani taro da zimmar zaburar da ƙasa da ƙasa ta haɗa kai domin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da safararsu. Washe gari Talata ne Mr. Trump zai yi jawabi ga babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya, Laraba kuma ya jagoranci zaman kwamitin sulhu na majalisar. Faransa da ƙasar Italiya suna da sabanin ra'ayi game da za a kawo sauyi a Libya bayan kawar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi. Yanzu takaddama ta fito bayanar jama'a cikin 'yan watannin baya-bayan lamari da ke sa masu nazari suke nuna fargabar zaman tankiyar tsakanin sassan biyu za ta iya zagon ƙasa ga muhimmin aiki na yaƙi da ƙungiyoyin mayakan sa kai da ke Libya waɗanda suke da alaƙa da ISIS. Shugaban ƴan tawaye Sudan ta Kudu Riek Machar ya yi watsi da gayyatar da shugaban ƙasar Salva Kiir ya masa ajiya a Asabar da ya kai ziyara Juba babban birnin ƙasar. Ya ce yanayi a Juban bai dace a halin yanzu ga ziyarar daga ƴan tawaye ba. Tanzania tana zaman makoki jiya Lahadi yayin da aka yi jana'izar wasu da dama da suka mutu a hadarin wani jirgin ruwan fito da ya yi sanadiyar mutuwar mutane mai tanda 24. Jirgin wanda ya dauki mutane fiye da kima yana kan hanyar zuwa wata kasuwa lokacin da ya yi hadari dab da gabar ruwan da zai tsaya. Rahotanni suka ce ko da shike bisa ka'ida jirgin zai dauki mutane 100 ne, an yi kiyasin mutane kimanin 300 ne suke cikin jirgin lokacin da hadarin ya auku. Prime Minister kasar Kasim Majaliwa ya jagoranci zaman makokin shugaban kasar John Magufuli, ya ba da umarni a kama dukkan ma'aikatan jirgin ciki har da matukin wanda ya bar yaron gidansa da bai kware ba ya tuka jirgin tuni ma shi yake tsare. An ceto fiye da mutane 40 tun bayan aukuwar wannan hadari. Shugaban ƴan tawaya wato haka nan kuma mun kawo muku labarin cewa wata mujallar Amurka da New Yorker ta ba da rahoton cewa wata mace da daban tana zargin alkali Brett Kavanaugh wanda shugaban Amurka ya zaba domin ya zama alkali a kotun kolin Amurka.
To masu aro anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da Hansi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za ku iya gazawa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Aliyu Sahabi Imam da ya taya ni gabatar da shirin da CD wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Hafsat dan mai sauri ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kadan.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.